sallan walaha, ita sallan walaha ita ake kira salatul awwabina. Manzo Allah ya bayyana cewa salatul awwabina hina tarmisul fisa, salla ta walaha ta masu koma zuwa ga Ubangiji shine lokacin da ƴan ƙananan raƙuma masu buyaya gashi a gwiwarsu suka fara jin zafin rana, to lokacin ake wannan sallah. Kunga munan da yake ba mu da me, ba a wajen, muna wajen sahara, amma saharar wata kai irin idan ka yi arewa sosai ba. Idan kai arewa, misali karfe 7 na safiya zuwa 8, saboda rana ta fito hatta da jirerai, jirerai a wannan lokacin ya fara zafi. ƴan ƙananan ainihin raƙuma wanda aka haife su masu gashi a gwiwarsu, idan sun gama gwiwoyinsu suna jin zafin wannan rairayi, to wannan lokaci shine lokacin da ake yin sallar walaha, har kuma zuwa mai ila zawan, har zuwa lokacin da rana dab da za ta goce a sama, duka wannan lokacin ne. To ita ma haka sallar Idi, wannan farkonta kenan, karshenta kuma har zuwa wancan lokacin. Wallahu ta'ala alam, haka Allah ya dace da mu. Sannan kuma kun san akwai laduba da adab da ake so mutum ya kiyaye, la'allan mun shiga cikin karatu za mu ji wa'annan. Allah ya yi mana muwafaka. Za mu tashi akan hadisi a nawa dai mai lamba na 142, amma ina gana ku zai kai hadisi mai lamba 143 ko da hudu, shine hadisin Abdullahi dan Umar ko haka ne? Yawa 150 ana ka bugu kenan. To da aka ga hadisin kamar yadda shi malam da ya sharhi littafin ya saka shi ana, yace an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati. Wannan hadisi waccan sati biyu da suka wuce, tunda sati biyu ba mu yi karatu ba ko, saboda wasu dalilai mun fara batu akan Abdullahi dan Umar, gwargwadon abinda mun ɗauki wata gaba tasa guda ɗaya ta cewa mutum ne mai ilimi, mutum ne mai kyakkyawar ƙwaƙwalwa, yana da fahimta, yana da fahimta sosai, da haka ma don mu gane fahimtarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sai ya tambaye su, ya ce akwai wata bishiya tana kama da mutum, wacce bishiya ce wannan? Ka san lokacin da za a yi tambaya, kowa da irin tunaninsa, mutane sai suka bar bishiyoyin da suke cikin garin Madina, sai suka kai mai tunaninsu da zukatansu cikin jeji, suna neman wacce bishiya ce ta yi kama da mutum. Abdullahi dan Umar ya ce yana zaune sai tuna cewa bishiyar nan wanda ta yi kama da mutum dibino ne, saboda shi dibino babu wani gabarsa da bai da amfani, duk abin da ke cikin dibino da amfani, ana yin me, ana cin ya'yansa, ya'yan ana ci, abin da ka fitar na ɗan a cikin abin da ka cin shi kuma ana yin abubuwa da dama da shi. Misali a nan ƙasar Hausa suna gasa shi su soya shi su mai da shi kwalli, suna amfani su yi kwalli da shi, ko kake nan ba abin da ba abin da bai da amfani a cikinsa. Sannan tamkarsa idan ta bushe ana kan fallo da ita kan tsaiko a wuraren da suke yi, sannan a waɗansu yankuna kamar mu ma a nan akan yi amfani da ita mai wajen rufe gawawwaki a makafarta, ko ga shi sa aka ce shi dibino babu wata gabarsa da ba ta da amfani, bishiyar kanta in ka yanka ana yin azara da ita, a yi katako a yi abubuwa da shi su kaga tana yana da amfani, ana gano da shi duka da wannan tamkar tasa, ana mabuci da kabarsa, ana abubuwa da yawa ne, shi sa aka ce ya yi kama da mutum saboda amfaninsa. Za ku ga shi mutum ɗan adam yana da amfani. To Abdullahi dan Umar saboda fahimtar da Allah ya sa masa, manzo Allah yana yin wannan tambaya Allah ya kinsa masa fahimtar cewa wannan itace shi ne itacen dabino. Ba shi kenan wannan hadisi nasa wanda muke ba da labari yanzu a kai. Imam al-Bukhari ya sa cikin Adabul Mufrad a babin da yake cewa idan babba bai yi magana ba a majalisa shin yaro zai iya bude baki ya jawabi? Sai Imam al-Bukhari ya kulla da babu sai ka wannan hadisin Abdullahi dan Umar na wannan da manzon Allah ya tambaya akan wannan itace ne yake kama da dan Adam. Shikenan Abdullahi dan Umar saboda manyan mutane da suke wurin ba su ce koi ba sai ya shiru shi ma sai da aka fito a masallaci bayan manzon Allah ya yi bayani sai ya gaya babansa Umar ya ce ai na santa ya ce ana faɗa na san bishiyar dabino ce ya ce me yasa baka faɗa ba sai ne alfahari da kai sai ya ce ai na ganka da Abubakar ba ku ce komai ba na ganka kai da Abubakar ba ku ce komai ba yanzu darasin da za mu koya ƙarƙashin wannan magana shi ne yanzu yaran yanzu suna da wannan ladabi da za su ce dan babansu ko dan wani dattijo da yake sama da su an tambaye shi abu bai ce ba ai kafin a ce ce wani abu zai ce ai kaza ne ko ku gane duk daga cikin rashin ladabin mu na wannan ƙarshen zamani da muka samu haka su ga shi ya kamata ku koyi ladabi ɗan kwa idan kana tare da wanda suke sama da kai ana jawabi in ba baka dama aka yi ba kar ka koba musu ba kuna daga cikin tarbiyya ta musulunci yana daga cikin ladabin da musulmai ko babu wanda ya fi dacewa su yi koyi irin wannan kamar ahlus sunna ku duba yanzu yadda ake dambarwa a social media wanda bai kai ya zagi malami ba sai ka ce ya zagi malami babban malami ya zage shi ya ci mutuncinsa saboda rashin tarbiyya irin ta mu Abdullahi dan Umar ya ce abin da ya sa ban yi magana ba na ga kai da Abubakar ba ku ce komai ba saboda girmamawa saboda jarastawa saboda sanin kimar na sama da su muku ba mu da wannan abu ya kamata ya kwamu ko mu koyi darasi daga rayuwar magabata mu koyi darasi daga rayuwar su kar mu dinga abu ta san rai kar mu dinga yin abin da in an zo an tuhume ka gobe alkiyama baka san ya za ka amsa ba Abdullahi dan Umar wannan yana gwada maka irin fahimtar da yake da ita da kuma irin ladabi da yake da shi domin ya gagara yin magana saboda me na sama da shi ba su iya yin magana ba dan ka yan uwa mu koyi wannan ɗabi'a din masu hikima suna cewa fatashabbahu in lam takunu misla ku kaman ta in ba ku zama irin su ba inna tashabbuha bil kirami falah kaman cecceniya da mutane managarta akwai rabota a ciki in kai kokarin koyi da mutanen kwarai za ka rabota Allah ya ba mu ikon koyi da su to a takaice Abdullahi dan Umar yana da fahimta amma wancan sati lokacin muna bayanin cewa duk da irin wannan fahimtar tasa da irin wannan ilimi nasa da irin wannan baiwa da Allah ya masa lokacin da aka soki babansa da hanjar wannan makamin da Abu Lu'lu a Al-Majusi ya soke shi a cikin kulbulan cikinsa da ya zo zai mutu wani mutum da ya shiga wajensa sai ya yabe shi ya ce kai ne Umar ibn al-Khattab kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza Umar ya tsaga idanu ya kalle shi ya ce waɗannan alkhairan naka da kai ina ma za ka naɗa mana Abdullahi naka sai ya ci gaba da jagorantar mutane Umar ya waiwaya kalli mutumin ya ce hadhihi nasiha ba uridu biha wajal wace wannan nasiha ba ai don Allah ba ba ai wannan nasiha don Allah ba yace Abdullahi nawa da bai sanya zai saki mace a shari'a ba bai dauki nauyin al'umma dora masa dubi irin malantar da yake shi ba Abdullahi dan Umar amma ya yi wani aiki a farkon lokaci har yanzu wannan abun babansa yana ganin bai kai ya tsaya ya ce zai ɗauki sha'anin mutane ba saboda ƙarancin mai fahimtarsa da shari'a to da siya da muke wa juna shi ne wallahi duk mutumin da ya san bai san ya zai soke haƙƙin kansa ba ma kada zai babu tukar neman matsayi domin matsayi nauyi ne zai jawo kansa dan kar ka jawo nauyin da baka saya za ka sauke shi. Umar yace musu, idan abin da Umar yayi yayi daidai to ya ishi Umar da iyalan gidansa, idan abin da Umar yayi yayi kuskure to ba za a maimaita a gidan Umar ba. Kun ga mutanen kirki ko yawa su ba abin duniya suke lura da shi. A'a, ya za a yi su tsira in alkiyama ta faya? Wanda shi ne babbar damuwarsu. Mu kuma a wannan zamani mun fi fifita abin da za mu samu a wannan rayuwa sama da rayuwar da take tabbatacciya, don rayuwar duniya ba tabbatacciya ba ce. Wanda zai tabbatar da haka a cikinmu nan ga wanda sun ga wanda suka rayu da su yanzu duk babu ko ɗaya. Wani ma zai ce yanzu duk abokansa ma bai su mutum uku ba wanda suka rage, dukka sun kare. Kai yanzu idan za a lissafa maka a wannan majalisin shekara 20 wanda suka mutu a nan gun a wannan masallacin, sai ka yi kuka in ka tuna yawansu. Ka san su, ka yi mu'amala da su, kana ganin su. Wani ka ga irin mutuwar da ya taba baki, yau babu shi. To kai din mai ka shirya don wannan lokaci, sashe kun ga ya kamata mu zama muna taka tsantsan. Kar mu taya dinga duba wannan duniya din, wallahi ita ba abin da yake ta yaudara. Lokaci ɗaya za ta kai ga tabarau, da ka kai taka tsantsan da abin da kake nan majalisin. Wallahi idan za mu kira sunayen bayin Allah da suka kwanta, Allah ya san sun kwanta a sa'a, sai ka tsorata. Kuma kowanne an gaya maka irin nau'in mutuwar da ta same shi, wani ka ji mamaki. Bari mu bada misali da mutum biyu. Kai Malam Bala Adamu ya zo nan, ya zauna a bakin benci, ya ci asuwaki, ya yi komi, ya tafi ofis, yana zaune a kan kujera a ofis, ya ci asuwaki ya rasu. Sai dai aka zo aka ce ya rasu, sai zuwa kai aka ɗauko shi. Wani ya ishe mu darasi a wale ya ji ya ce naman biya, mai naman biya ya ce ya ba shi canji, ya tsaya a wurin mai minti 10 bai san mai tsaye da shi, yana kaiwa ya kama hanya. Aka ce ya azda azda ɗin ka ce ka gani, sai ka ƙorata, saboda ya faɗi ya rasu, aka kawo yasa aka ɗora a kanta kuma ta rasu a kanta. Sun da haka ya kamata mu zama muna da hankali, kar ka dinga ruɗuwa da wannan duniya, wallahi ba ta da tabbas, ba ta da tabbas. Na ƙarshe shi ne Malam Muhammad Kabir, na je gun san muku da Alhaji Lawan da waye muku je muku kai shi, sai na masa addu'a, sai bayan na tafi sai kira ni Hawa, ya ce addu'ar da kai nan Malam Abbas ka jefar da wasali ka. Ta ce masa haka ne, sinima bayan na bar wurin nata, sai ce amma na ji daɗin ta, Allah ya saka da kai. Sai ce mu aka yi arzu su kaga shi ya kamata mu hankalta yanku, gobe zai ce ga mu ne ma mun tafi. So mutum ya tsaya ya bi Allah, shi sa Abdullahi Umar ɗan Kabda bai gaya wanda suka yi wannan, sai ya ce a'a, in abin da ya yi na daidai Allah ya sa ya ishi Umar da iyalan gidansa, in kuskure ya yi kar a maimaita a gidan kuma. Mu kuma yanzu kun san abin da muke ta fafutuka ke iya abin da yake cikin mulkin yau shi ne kasace dukiyar mutane, babu abin da ya wuce wannan. Ba ka tunanin a'a ya zan yi wuce da wannan mulkin, in alkiyama ta tsaya in tsira ba shi ne ba, ya za a yi ka tara kayan mutane gobe alkiyama ka je da shi him a kanka? Wallahi tallahi sai mutum ya zuci him haka za a tsoro masa. Allah ya ce wala yahmilanna asqalahu ma asqalihi, za su dauki nauyin ta da nauyin su. Wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu ya'malu, kuma za a tambaye su gobe alkiyama dangane da abin da suka aikata a wannan duniya. Allah ka sa mai kyau. To shi ne ya rubuto mana wannan hadisi a Abdullahi ibn Umar, yake cewa Allah ya ce an Abdullahi ibn Umar ajiyo daga Abdullahi ibn Umar, Allah ya kare yadda da shi da mahaifinsa. Allah ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yace annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya tabbata wa Abu Bakr, da Abu Bakr shine ainihin mai khalifan manzon Allah na farko, wa Umar, da ko Umar dan Khattab, yusalluna al-idayn, suka yi sallar idi qabla al-khutbah, gabanin ay khutba. Kun ga wannan hadisin, idan muka dauke shi ya tsallake abubuwa da yawa. Kafin a zo sallah akwai abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda zaka yi gabanin ka je sallar Idi, wanda kuma an so mutum ya aikata haka. Na farko shine wanka, ana so kai wanka irin wanka na shari'a. Wannan wanka, wanka ne wanda siffarsa ɗaya da wankan janaba, abin da ya bambanta su niyya, amma siffarsu ɗaya, abin da ya bambanta niyya, za ka yi wannan wankan. Abu na biyu akwai mai at-tayyib, ana so ka sa kaya masu kyau kuma ka shafa turare, shine at-tayyib, ka sanya turare. Na uku ka sanya tufafi masu kyau, ka zaɓi kaya masu kyau ka saka, in kana da hali ka ɗinka, in baka da hali ka wanke kayanka masu kyau ka ɗinka ka sa su. Me yasa aka ce in baka da hali da ka ɗinka sabbi? Saboda sabbin manzon Allah irin wannan ta same su. Mutanen manzon Allah ya ga Umar ɗin Khattab ya sako kaya mai kyau, sai ce masa Umar wani sabon ɗin yake ne, zai ce a ya manzon Allah, kaya na ne wadda suke ɗaukin nan na wanke su suka fita. Sai ya masa addu'a ya ce ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan, ya ce Allah ya maka baiwa ka ɗinka sabon kaya ka saka. Shine ilbis jadidan, Allah ya baka dama ka sanya sabon kaya. Wa ish hamidan, Allah kuma ya maka baiwa ka rayu a wannan duniya a matsayin mutum mai gode wa Allah. Kuga wannan tashin hankalin mu kenan, ai ga ni'imomi iri-iri ba mu iya gode wa Allah, sai kuka wayo 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 wayo, ga ni'imomin ga suna iri-iri, amma mun kasa tunawa cewa a ai Allah ya maka ni'ima kaza, Allah ya maka ni'ima kaza, Allah ya maka ni'ima kaza, Allah ya jarbe ka da wahala kala kaza. Ita kuma akwai dalilai da suke kawo. Allah kan jarbi mutum saboda zunubi da kai, Allah kan jarbi mutum litamis don a bambance na gaskiya da na ƙarya, sai mutum binta. Allah kan jarba mutum don a masa kankarar zunubi. Duka wayannan asbab ne wanda za su kawo almasa'ib cikin mutane, dalilai ne da suke kawo masifu a cikin mutane. Za a iya jarba ka don a kankare maka zunubi, za a iya jarba ka don a tantance imaninka, shin da gaske kake yi kokari a kake a imani. Za a iya jarba ka don ka aikata laifi, kamar yadda Allah ya ba mu labari mutanen Makka, Allah ya turo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cikin ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali, sai suka kareta. Shin Allah ba mu labari cikin suratul Nahl ko ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami llahi fa dhaqa allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. La ce daraballahu masalan, Allah ya buga misali qaryatan, wata alqarya kanat amina, ta kasance cikin aminci, ya'tiha rizquha ragadan, arzikin ta yana zuwa mata a wadace, fa kafarat bi an'ami llahi, sai ta kafirce ni'imomin Allah, fa dhaqa allahu libasal ju'i, sai Allah dan tana mata tufafi na yunwa. Wani da muka zauna a Najeriya wanda suka rayu a 80s ba irin ni'imar da ba ta har zuwa 90s 91 abu, ba irin ni'imar da ba sa ba, amma sai muka kafirce wa Allah, fa dhaqa allahu libasal ju'i, sallah dan tana wannan kasa mai azaba na tufafin yunwa. Kowa yanzu ka ganshi kamar ya an sallamo shi asibiti abin tausayi, ba ga wani ka ga mutum kawai kai sai ka ji kunya ka ce kaiwa ka ce ya wani ne, wallahi lafiyarsa kalau kawai shi giyar ce. an ga mu da yar gusota mun da ci Allah ya kare ku so kaga jarbawa ce Allah ya mana in muke hakuri muka maida al'amuran mu zuwa ga ubangiji shikenan so Umar dan Khattabi manzo Allah sai masa addu'a yace ilbis jadidan Allah ya baka da baka sanya sabon tufafi wa ish hamidan ka rayu a matsayin bawa mai godewa Allah sannan sai masa addu'a yace wa mut shahidan Allah ka sa ka mutu a mutum mai shahada kuma Umar shahada yayi kudaran Umar sun hau kan dutsen Uhud ga Umar ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar sai dutsen ya fara motsi sai manzon Allah yace ya Uhud uskun yace kai Uhud kai ka tsaya ka nutsu fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa sahih Allah yace kai zan nutsu mana baka san suwaye akan ka annabin Allah ne da siddiqi da shahid da shahid su suke kan wannan dutse ka tsaya ka nutsu sai kace dutsen hudu sai daina motsi ka tsaya chak wanda yazo ya zagi su Umar a wannan zaman Allah ya sauka da ka shirye da mu ko Umar dan Khattabi kun ga wayannan mutane shi sa nace zaka iya sa sabon kaya ko kuma ka sa kayanka tsoho amma ka wanke shi Umar ya wanke kayan sa ya fito manzo Allah har yanzu cewa sabon kaya sa sai ce masa a wannan tsohon kayan na ne wanki kawai shi sai annabi ya masa addu'a ya ce ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan Allah baka iko ka sa sabon kaya Allah baka iko ka rayu a matsayin mutum mai gode masa Allah kuma ya saka ya mutuwa shahada wannan addu'a ai sai dan gata kewa ko to Allah ya sa mu ma Allah ya mana yi mana Allah ya ba mu iko san sa kaya mai kyau kar mutum ya rayu cikin tsummo kara ko yawa don ado ba a ce ba abin ba a ce ba amma kar ka kai makura wajen ado abinda musulunci ya koyar menene tsafta mu gane karka rudukanka da yawan ado ka zama mutum mai tsafta tsafta ita ce musulunci yake magana a kai da za ga malamai in ka ga wani malamin to ɗan kallansa ɗan masu sauraronsa sai su ga ba karatun suke ji ba haka ne saboda kayan jikinsa ya wani ya lissafi hularsa ta kaza ce takalminsa na kaza ne kaza kaza sai kasa jin karatun da ka shi sa muke cewa mutane malamai su sani su ababen koyi ne kar su tsananta wajen ado amma su tsananta wajen tsafta musulunci bai hana tsafta ba bai hana ka sa kaya mai kyau ba amma kar ka tsananta saboda kai mutane ne a gabanka suke so su koyi wani abu a rayuwarka to kar ka kawo musu abin da zai ba su wahala wajen koya ka kawo abin da kowa zai iya kwaikwayon ka a kayansa amma in kana da tsafta bisa malaman mu irin su Malam Bakar Gumi Allah ya ci kansu da rama suka rayu cikin sauki kowa zai je gaban su kowa yana ci hawa su saboda tsafta su kari Allah ya ba mu iko rike mu da haka Umar dan Khattabi shi yana cikin wayannan mutane to ana so mutum ya saka kaya mai kyau sannan kuma ana so idan a sallah ta karama ce karamar sallah ana so mutum sai ya ci abinci kafin ya tafi masallaci idi da batun fahimta ana so gabanin wannan kuma mutum ya je ina ya bi ta wata hanya idan ya fito daga gidansa ya bi ta wata hanya idan zai dawo daga masallaci idi ya canja hanya bayan wannan ana so in yaje masallaci idi kawai ya shimfiɗa tabarmarsa ya zauna babu wata nafila da ake da wadon bayanta in ka je kawai zama za ka yi ka saurari zuwan liman bayan nan kuma an halatta maka yin zikri in ka fito a irin wannan lokaci ya halatta ka ɗaga murya kai an mutum Allah ka ɗaga murya in za ka iya kuma ana son yawan kabarbari a wa'annan kwanaki na wa'annan lokuta sallar idi ta karama da sallar idi babba an so yawan yin kabbara a wa'annan kwanaki to wa'annan laduba din duka wannan hadisin sai tsallake su sai ya tafi kawai ga ka a filin idi gashi sai ke ba da labarin abin da aka fi Abdullahi dan Umar sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar yusalluna al-idayn suka yi sallar idi qabla al-khutbah gabanin sai khutba
wato abin da zamu fahimta kenan ba a yin hudu ba a sallar idi sai bayan an idar da sallah amma ana hudu ba kuma a ranar juma'a gabanin ai sallar juma'a bambancin su kenan ranar juma'a sai an yi hudu ba kafin ai sallah a idi sai an yi sallar gabanin ai mai ai hudu ba shi da Abdullahi dan Umar sai yake gaya mana cewa ga abin da ya taso ya gani annabi da Abubakar da Umar suna aiwatarwa da haka shi ma kenan abin da zai koyi da su kenan za su sai malai ya kawo mana ma'anil kalimat ma'anonin wayannan kalmomi ai al'id mai al'id da ake faɗa ya ce ismu lima yaqudu wa yatakarraru sai ce idi suna ne na abin da yake zuwa ya dawo kuma yana maimaituwa ba da in an ce al'id abin da zai je ya zo kaga kowace shekara ana yin idi kaga yana zuwa kenan kuma yana maimaituwa ya takarraru shi ne ma'anan idi to fa'idodin da za ku fita cikin wannan hadisi ya ce alhadisu dalilun ala anna salatul id ya ce wannan hadisi dalili ne a bisa cewa sallar idi ta kunu kabla al-khutbah ana yin ta ne gabanin a fara hudu da haka wannan shi ne abin da fa'ida ta farko ke kala ibn al-khuttama ɗaya daga cikin malamai mai suna ibn al-khuttama yake cewa khutbatul idi ba'da salati khutba ta idi ana yin ta ne bayan sallah la na lahu fihi khilaf bainal muslimin yace ba mu san wani sabani ba akan wannan a tsakanin musulmai duk musulman duniya sun tafi akan cewa ana yin sallar idi ana yin sallah sannan kuma sai a zo ayi khutba in dai a sallar idi ne wa qala hafiz ibn hajar bale ce ibn hajar al-asqalani shi kuma yace wa alayhi jami'u fuqaha'ul amsa yace akan wannan dukkan malamin fiqh fuqaha'u na burane da kauyuka ko akan wannan suka ce na ba don bayyana cewa akan haka kuma ya wa'adahu ba'dahu jama'at yace kuma jama'a da yawa sun tafi akan wannan akan haka suka tabbatar da wannan ko wannan fa'ida ta farko ce lawo fahimta cewa ana yin sallah gabanin ayi hudu ba abu na biyu yace mashru'iyatus salatil idi cikin hadisin yana tabbatar mana da cewa sallar idi shari'a ce wa hiya sabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma yace wannan tabbatacciya ce a cikin littafin Allah a kuma cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma ijma'in malamai to sai kawo ayar alqur'ani da take tabbatar da ana yin sallar idi qala ta'ala yace Allah madaukakin sarki ya ce fa salli li rabbika wanhar ce kai sallah ga ubangijinka sannan ka soke dabbarka yace al-mashhur fi tafsir yace abin da ya shahara wajen fassara wannan ayat annal murada bi zalika abin nufi da wannan salatul eid tace sallar eid yace fa salli to wannan sallah wacce ce sai malai yace maganar da tafi shahara a tsakanin malamai masu tafsiri shine ana nufin sallar idi na batun bayanta to Allah ya datar da mu kun ga na ya tabbatar da cewa akwai batun sallah ta idi a cikin alqur'ani haka yace wa amma sunnatu yace amma kage abin da yazo cikin sunnori na manzon Allah fa tasbatul ahadith mutawatira yace hadisi mutawatirai sun tabbata annar rasul sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yusallil idi yana sallar idi laysa lil muslimina illa idi kuma wani musulmi musulmai ba su da wani idi in ba wannan idin ba dan haka ya tabbata cewa ana yin wannan kin sannan idi din nan kala biyu ne musulmai ba su da wani idi in ba wannan idika guda biyu ba na farko idul fitr idul fitr shine idin da ake yi bayan an gama azumi in an gama azumin watan ramadan an tabbatar da samuwar watan mai wanda wata Shawwal, aka tabbatar da samuwar watan Shawwal ya tabbata, to za a je a yi sallar Eid. Wannan ɗaya daga cikin idi da musulmai suke kina ya kawo bi manasabatil inqida'il muslimina min sawmi ramadan. Wannan kuma yana faruwa da munasaba ta hada azumin watan ramadan da musulmai suke yi. Dan musulmai suka idar da azumin watan ramadan, to sai zama shi ne munasaban da zai ba da dama a yi sallar idi. Daga wannan kina idi na biyu shi ne Eidul Adha, shi ne idi na sallar layya. Shi kuma mai ana yin sa ne a cikin goma na wannan wata na Zulhijja, ko tara da goma na watan Zulhijja, wanda suke maka za su yi shi ranar nawa ga wata? Tara ga wata, ko mu wanda muke sauran garuruwa ba mu je ba, sai mu yi shi ranar goma ga wata. To kaga wannan shi ne idi guda biyu. Sai yace khutbatul Eid laysat wajiba, yace khutba da ake yi a sallar idi ba wajibi ba ce, amma dai sunna ce mai ƙarfi. Fa yajuzu liman arada an yansarifa, sai yace ya halatta ga wanda yake so ya tashi ya tafi. An yansarifa, ya tafi, ina ba zan banta li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin da yasa mallam yace jin khutbar ba dole bane, yace saboda faɗin mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Yace inna naktubu fa man ahabba an yajlisa falyajlis, wanda Allah yace mu dai za mu yi huduba, wanda yake so ya zauna ya zauna, wa man ahabba an yaquma, wanda yake so ya tashi falyaqum, tashi tafi. To bisa wannan dalili mallam yace sauraron hudubar ba wajibi bane, sunna ce in ka zauna za ka samu ƙarin lada saboda ka bi umarnin manzon Allah, in ka tashi ba za a kama ka da laifi ba. Na batun fahimta da aka kunga a shi kenan don mutum ya yi wannan babu laifi. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud Sijistani ya fitar da wannan hadisi. Kila aka ce kabla awwalu, yace kila an ce awwalu man taqaddam al-khutba ala salati Marwan bin Hakam, ce farkon mutumin ya fara gabatar da huduba cikin shugabanni shine Marwan dan Hakam, wa ankara alaihi Abu Sa'id al-Khudri. Amma Abu Sa'id al-Khudri ya masa inkari. Me yake nufi da wannan magana? Ma'ana abinda shi yayi Marwan bin Hakam, wata ran an yi azumi an gama, da ya zo sai bai yi sallah ba, sai ya huduba. To yin sa huduba kun ga ai shugaba ne. Marwan bin Hakam yana cikin mai yan Banu Umayya, yana cikin bangare wanda suke jagoranci na kalifanci. To amma sai ya zo an idar da azumi zai sallar idi, sai fara yin huduba maimakon ya yi mai ya fara yin sallah. To da ya haka wa ankara alaihi Abu Sa'id al-Khudri, yana yin wannan sai Abu Sa'id al-Khudri ya masa inkari, yace ba haka ba ne. Na wadon binta kuga shi kenan, in ka ga mutum ko da shugaba ne ya zo zai kuskure wa abin da yake ya saba shari'a, ba za ka bar shi. Sai dai kawai wanda salo za a bi a ilmantar da shi, to shi ne sai ka duba shin za ka masa magana cikin mutane. A'a, to ya za a masa? Sai a je a karantar da shi cewa wannan abin da kai ya saba wa abin da shari'a aka sani tuntuni. Saboda in mun ɗauki hadisi Abdullahi ɗan Umar, bai ce kana nabiyyu wa Abu Bakr wa Umar kanu yusalluna mai al-idi qabla al-khutba, suka yi sallar idi gabanin su yi khutba. To sai kuma sai ya zo yi mai al-khutbatu qabla as-sala, kaga sai aka yi masa inkari. Ɗaya daga cikin sabon manzon Allah mai suna Abu Sa'id al-Khudri, Malik bin Sinan, sai zo ya ce masa a ba haka ba, ya masa inkari. Ce sanna liman arada an yadhhaba ila salati al-Eid an yadhhaba ma dariqin wa yarji'u ma dariqin akhar. Yace an sunnantawa ga duk mutumin da zai je sallar Eid ya tafi ta wata hanya ya dawo ta wata hanya, wannan babu komai. Don me yasa? Yace li hadisi Jabir, dalilin da yasa zaka bi wata hanya idan zaka tafi, in zaka dawo ka canja wata hanya? Yace saboda hadisin Jabir ibn Abdullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani hadisi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza kana yawmul Eid, yace idan ya kasance yau ranar Eid ne, khalafa tariqa, sai ya canja hanya. Mana idan ya bi tana, idan zai dawo sai ya bi wata can. Wannan shine abin da ya fi tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu min zalika, yace hikima akan wannan, qila yuslima ala ahli tariqaini, ɗaya daga cikin hikimomi da ake so ka canja hanya idan ka fito daga gidanka da kuma lokacin da zaka dawo daga masallacin Eid, shine yace liyu sallima ala ahli tariqaini, dan ya sallama ya gaisa da mutanen da suke hanyoyin guda biyu. Idan zai tafi zai haɗu da mutane ana gaisawa, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Idan ya dawo zai dawo ta wata hanya, nan ma zai gaisa da su. Ku bai da abin da sarakunan mu suke a yanzu ko za su tafi sallar Idi ta nan, mutanen gari su tare su suna gaida su, su ma suna jinjina in za su dawo, za su dawo ta wata hanya ta daban. Wannan yana daga cikin hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi don a gaisa da mutane. Hikima ta farko kenan. Hikima ta biyu, li zahira sha'air al-islam, abinda zai sa ka in ka bi wannan hanyar ka dawo ta wata hanyar. Alimai suka ce don ka bayyana alamomin addinin musulunci. Dame idan kun fito ta nan duhu aka gan kuna tafiya, lokacin da dawo sai kuka dawo ta nan duhu, wanda duk yake da abin yake da sha'awar ya kaskantar da musulunci, ya ga wannan zai ga ce ka musulunci ba, yana da al'umma, yana da jama'a, yana da kaza kaza, wannan sai ya wayar da addinin. Na wajen bayyana wannan ya daga cikin hikima. Abu na uku yace liyu gizal kufar, domin kafirai su ji baƙin ciki. Yayin sun tanku da yawa ba sa jin daɗi, ba sa jin daɗi. Ina wajen bayyana, to in kuka nuna yawan ku da adadin ku wanda suke kafirai za su ji ciwo, za su ji baƙin ciki, ba sa son haka. Allah da kansa ya gaya muku ku sani, wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, kullum buri suke ku kafirta kamar yadda suka kafirta, sai ku zama daidai ku da su. Kalin kenan mutum kar ya yi wannan don ya mi, don ya nuna ainihin izza ta musulunci da buwaya na musulunci. Hikima ta hudu yace liyu gizal munafiqin, domin munafikai ma su ji baƙin ciki, domin babu wanda suka kai munafikai tashin hankali a rayuwa ta musulunci. Da shi munafiki yayi ƙaryan cewa yana tare da kai, kuma shi ba tare yake da kai. Daga duk abin da zai ga cewa in kai za ka samu ƙasƙanci a kansa, to shi wannan yake nema. In ka aiwatar za ka samu na ƙasa a kansa, wani abu yake nema. Daga sai ya ga kuma akasin abin da yake nema, kaga sai ya ji ciwo, sai ya ji takaici, sai ya ji baƙin ciki a cikin zuciyarsa. Daya daga cikin hikimar da ake so ka canja hanya, don ka kunsa baƙin ciki a cikin zukatan munafikai su ji ciwon wannan. Sannan na biyar ya ce likasarati shahadatul bika, domin a nuna maka yawan wanda suka bayyana kalmar shahada da kuma wanzuwarsu a bayan duniya. Idan ka ga musulmai sun fito da yawa, wannan ya fito ta nan, wannan ya fito ta nan, za kai da kanka za ka sai da cewa kai musulunci ya karbo masu faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun yawa a duniya. To kaga wannan ma yana daga cikin hikima na batun bayanta. Dan haka ashe kenan ya kamata idan mun fita mu fita nan mu fita ta can mu fita can mu fita ta can na batun bayanta. Yace wa yusannu aidan, kuma an sunnanta kuma du ga musulmai an ya akula tamarat witran qabla ay yaghbuwa lis salati Eid al Fitr. An so mutum ya danci wadansu ɗan dibinai, ɗan dibinai aka ce a ƙasar Hausa da ake ci ciwa ce ce ta buɗe baki ranar sallah da kasuwanni duk inda ka je ana gobe sallah za ka ga masu yawo da alkama ana ta sayarwa mutane shi ba ta da wani asali mutane zuwa ka kora musu. A nan cewa aka yi an yi a kula tamuratin ya ci ɗan dibinai su ma witiran ya zama wutiri ko ƙwaya ɗaya ko ƙwaya uku ko ƙwaya biyar ko ƙwaya bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar ko sha bakwai ko 21 dan su ne wutiri. Haka ya cin irin wannan duk wannan wutiri ne da ita ake da shi ake so. Ya ce qabla an ya gaduwa kafani ya jijjifi ya fita lissalatil Eid al Fitr don zuwa sallar Idi na fitri na buɗe baki da azumi. Li hadisi Anas ya ce abinda ya sa muka ce an sunnanta wa mutane su ci dibino saboda hadisin Anas dan Malik ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al fitri hatta ya'kula tamratin witran. Anas dan Malik ya ce manzon Allah bai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance baya fita zuwa sallar Idi ta azumi sai ya dan ci ɗan dibinai kuma wutiri yake ci. Wutiri shine waɗannan lissafin da muka yi. In ka ci ƙwaya ɗaya ma shikenan za ka iya haƙura, in ka ci uku shikenan, in ka ci biyar ko bakwai ko tara wani yadda za ka yi za ka ci 25 ma ba laifi shi ma wutiri ne. Ina fatan mun fahimta. To kaga muke nan saboda Anas dan Malik yace annabi baya fita a gidansa ranan sallah karamar sallah sai ya ci ɗan dibinai kuma wutiri yake ci. Rawahu al-Bukhari, wannan hadisi Imam al-Bukhari ne. Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi daga Anas dan Malik wali annabihi mubalagatun fil nahyi an as-sawmi fi dhalika al-yawm. Sannan kuma a wannan rana an kai makura wajen hane cewa haramun ne mutum ya aikata azumi a ranar sallah. Nabi ya yi hari da haka, dan haka annabi yake cin wani abu wa min aji zalika tahqiqul iftar minan nahar. Dan a bisa wannan dalili ne ake tabbatar da buɗe bakin mutum a wannan yini din dan haka kar mai saka ci. Wa amma idul adha yace amma idan idi ne na sallar layya fa sunnatu abin da yake sunna Allah ya akula min uhdiyati illa ba'da salat kada ya ci wani abu daga abin da aka yanka na layyarsa sai me sai daga sai bayan an yi sallah. Ina fatan fahimta. Sai bayan an yi sallah to lokacin ne yake me zai ci minti biyar ya rike dan daga mun shiga hadisi wannan yana sai hadisi hadisin barawo bin aziko yana da tsayi sosai in mun shige shi ba za mu kai shi kashe ba lokacin mu zai cin mana don na ga saboda kar mu shige shi wancan lokacin za mu iya dakatawa wannan. Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora kan hadisi na Barra'u bin Azib. Allah ya kara masa yarda abinda na faɗa na daidai. Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon kiyayewa. Na kace idai ko now da wannan ai ba za ta karanta ba da wuri zai kawo ai rubutun yayi kanana kuma yana da yawa ba kuma a ba ido ku sai. Wa alaikum salam. a ba kwai bane kawai dai ana samun abin da zai sa kabarin ba zai rushe ba ita kuma da wannan tamka din tana da karfi ka gane saboda kar wani abu ya zo ya rusa abu haka ce me a faɗi mana muje ba zai mu karu ba ko zo kaje ka kwatanta da wancan na masu fitsari ai masu fitsari annabi ya faɗi dalilin da ya sa ya yagi tamkar dibino sai ya kafa a kan wannan kabari ya kafa a wannan kabari saboda busa ɗanyu ne sai ya ce ta yiwu a dalilin tasbihi da wannan ganyen suke yi Allah ya sauƙaƙa musu azaba a gan yawa Kuzar sai ka samu sai ka bayar kai ma kuzar kware ko na na na'am eh din kaga dama sai ka je ke sallar juma'a baka je idi ko kuma kai idi kai azhar ba sai ka je juma'a ka gane Allah wallahu alam shikenan allahumma adina fi manali eh ka karanta a yi summary fadi a summary na'am to na farko wannan ya rubuta takarda da yace ta da tsayi yan uwa sun karanta ta cewa ya samu karuwa ta aihuwa amma saboda halin da ake ciki a yau ba yi da abin da zai yanka shin zai iya jinkirtawa eh za ka iya jinkirtawa har zuwa shekara in baka samu za ka iya yi in ma baka samu ba shekara yana iya faɗuwa na ba don fahimta ba wajibi ba ne amma al'ada ta sa baka yi zaka ki yi ba ko ba wajibi ba ce amma al'ada ko sun damu al'ada tana daga cikin abin da ke wahalar da mutane idan mutum ya ce al'ada kuma zai rayu a kanta to ba wanda zai kai shi shan wahala saboda ita al'ada tana dora mutum abin da addini bai dora masa saboda haka in ka samu sai kai in ka samu bayan sati ɗaya sai kai ka samu ko ka samu ba sai bayan sati biyu sai kai in ma shekara ne ka samu ka ga za ka yi sai kai ba laifi na'am ah to ai idi kan abu ne sau ɗaya a shekara shi kuma asallar walha in ka je idi ka dawo lokacin ta bai fita ba za ka iya dawowa kai mana wancan ka yi karin lada kake ne ko da tijin ba za ka daina ba na bi da musamman ma irin ka tafiyar ta yi nisa ka ga mutum ba zai kuma sa ba eh wanda sosai an yi shirin ya wuce ba ya riga ya bayyana eh Allah ya datar da Allahumma adina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil hadd wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yadhillu man adait tabarak rabbana wa ta'ala lak alhamdu ala ma qadait wa lak ash-shukru ala ma atait bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah muna tawassuli da wannan addu'a muna roƙonka ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ɗan uwanmu da suke fama da fitintunu a wuraren da waɗannan fitintunu suka yawaita Allah ka kai musu aminci da zaman lafiya mu da muke da sauƙin wannan al'amari Allah ka ƙara mana sauƙin sa wannan rayuwa tsadar da take ciki ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan tsada Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan tsada Allah ka sa tausayi da jin kai a cikin zukatanmu baki daya Allah ka sa tausayi da jin kai a cikin zukatanmu baki daya ka sa in mun samu dama mu sassauta al'umma ɗan kasuwar mu manya Allah ka sa musu tausayin mutane Allah ka sa musu tausayin mutane Allah ka sa musu jin kan mutane shugabanninmu ya Allah ka sa musu jin kai da tausayin al'umma. Allah ka sa musu jin kai da tausayin al'umma. Allah ka sa a samu saukin rayuwa ba dan halayenmu ba ya Allah. Allah kai ne Allah, babu wani Allah sai kai. Kai ake rabe da dukkan bukatu, kai kake biyan bukatun masu bukatu. Ya Allah ga mu bayinka masu bukatu daban-daban. Allah kowa ka biya masa bukatu su na alkhairi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.